sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma mita 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Niyya da Dalol da kuma Nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, kuma barkanmu da warhaka. A cikin wannan shiri za ku ji rikicin da ake tsakanin 'yan jam'iyyar APC a jihar Adamawa. Akwai maimaitawa ciki da gaskiya da sharhin jaridun Arewacin Najeriya da kuma ra'ayin ku masu sauraronmu.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Kafofin sadarwa sun yi hasashen cewa hamshakin ɗan kasuwan nan Donald Trump shi ne lashe zaben fidda ɗan takara na jam'iyyar Republican a jihar Nevada da ke yammacin Amurka. Wannan ne karo na uku jere da ya lashe zaben bayan samun nasara a zaɓukan share fagen da aka gudanar a jihohin New Hampshire da South Carolina farkon wannan watan. Wannan kuma ya ƙara masa ƙarfin gwiwar yaƙin neman zaɓe a makon da yake da matuƙar mahimmanci, kasancewa jihohi da dama za su gudanar da zaɓuka rana ɗaya ga watan Maris. Trump ya gabatar da jawabin samun nasara tare da cewa waɗansu sun yi tsammani ba zai kai ko ina ba, amma gashi yana lashe zaɓe a ƙasar. Ya kuma ce idan waɗansu 'yan takara suka janye zai samu ƙarin kuri'un magoya bayansu. Ɗan majalisar dattijai daga jihar Florida Marco Rubio da takwaransa na jihar Texas Ted Cruz suna fafatawa a neman matsayi na biyu yayin da ake ci gaba da kirga kuri'u a Nevada. Tsohon likitan Pete Abian Carson da gwamnan jihar Ohio John Kasich suna baya nesa. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi kudura aniyar rufe gidan yarin sojin da ke Guantanamo Bay kasar Cuba kamar yadda ya alkawarta lokacin da ya fara yakin neman zaɓe shekaru 8 da suka shige. Sai dai shugabannin jam'iyyar Republican a majalisar wakilai da ta dattijai ba su yi wata ba, suka bayyana rashin amincewa da shirin na shugaba Obama da suka bayyana a matsayin marar makama kuma da yake cike da haɗari. Shugaban jam'iyyar Republican a majalisar dattijai Mitch McConnell ya ce majalisar za ta yi nazarin shirin na shugaba Obama. Sai dai ya ƙara da cewa shirin ya haɗa da shigo da 'yan ta'adda masu hatsari a cibiyoyin da ke cikin Amurka. Ya ce ya kamata shugaba Obama ya sani cewa bakin majalisa ya zo ɗaya a kan wannan shirin. Ɗan majalisar dattijai kuma tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa John McCain yana ɗaya daga cikin waɗanda suke matuƙar goyon bayan rufe gidan yarin na Guantanamo. Ya kuma goyi bayan shugaba Obama cewa cibiyar ta saɓa wa muradan Amurka. McCain, wanda shi ne shugaban kwamitin majalisar dattijai kan ayyukan soji, ya ce kwamitinsa zai saurari bahasi kan shirin na shugaba Obama, sai dai shi ma ya kushe ma wannan shirin. A ɓangaren majalisar wakilai, kakakin majalisa Paul Ryan ya kushe wa shirin da kakkausan lafazi. Ya ce majalisa ba ta da filin ruɗani. Ya ce ya saɓa wa doka kuma zai ci gaba da kasancewa saɓanin doka a shiga da 'yan ta'adda ƙasar Amurka. Ba za mu cusa tsaron ƙasarmu cikin hatsari domin kawai ana neman cika alƙawuran kamfen ba. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu neman 'yan takarar jam'iyyar Democrat ta tsaida su takarar shugaban ƙasa Hillary Clinton da Bernie Sanders sun bayyana goyon bayan shugaba Barack Obama na neman rufe gidan yarin soji da ke Guantanamo Bay. A wajen wani dandalin ganawa da al'umma da tashar CNN ta shirya a jihar South Carolina, tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta ce babu dalilin da zai sa Amurka ta ci gaba da amfani da cibiyar da ta kira abin da 'yan ta'adda ke amfani da shi wajen neman goyon baya. Ta ce shawarar inda za a mai da sauran waɗanda ake tsare da su abu ne da za a iya tattaunawa a kai. Sanders, ɗan majalisar dattijai daga jihar Vermont, ya ce tsare mutane a Guantanamo yana da illa a ƙasashen duniya ga Amurka, inda yake abin ke mai da Amurka tamkar mayaudara ko kuma rashin basira. Ranar Asabar jam'iyyar Democrat za ta gudanar da zaben tsaye da ɗan takara a jihar South Carolina, inda Clinton take kan gaba da sama da maki 20, wannan ce jiha ta ƙarshe da za a gudanar da zaɓe kafin zaɓen gama gari da za a gudanar ranar Talata mai zuwa a galibin jihohin Amurka. Manyan kamfanonin fasaha sun fara tarfa albarkacin bakinsu a takun saƙar da ake tsakanin kamfanin Apple da gwamnatin Amurka, inda ra'ayin Bill Gates wanda ya kafa kamfanin Microsoft ya bambanta da na sauran. Yayin da shugabannin kamfanonin fasaha da dama suke bayyana goyon bayan shugaban kamfanin Apple Tim Cook, Gates ya bayyana saɓanin ra'ayin kan batun jiya Talata. A wata hira da mujallar Financial Times sai da shi, Gates ya ja a kan damuwar da Cook ya nuna cewa samar da wata manhajar da za ta buɗe wayar da ɗaya daga cikin waɗanda suka kai hari a San Bernardino, California ya yi amfani da ita a harin kan mai uwa da wabi da aka kai zai zama hanyar buɗe wata wayar samfurin iPhone. Ya ce ba cewa suka yi suna neman wani abu na gama gari ba, suna neman abin da ya shafi mutum guda ne kawai. Bayaninsa ya sabawa na sauran manyan shugabannin kamfanonin fasaha a Silicon Valley da suka hada da shugaban kamfanin Google da na Facebook, waɗanda suka fito suna goyon bayan Apple. Daga baya Gates ya shaidawa labaran Bloomberg cewa a ƙarshe duka kotuna ne za su yanke hukunci akan wannan batu.
Labaran duniya kenan, kuka gama je. Za mu buɗe taskar rahotanninmu da wannan rahoto a kan rikicin 'yan jam'iyyar APC a jihar Adamawa, kamar yadda wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko da rahoto.
Yanzu haka dai rikicin shugabanci da ya kunno a jam'iyyar APC da ke mulkin jihar Adamawa na faɗaukan wani sabon salo, lamarin da ya kai wasu 'ya'yan jam'iyyar yin fatali da matakin da uwar jam'iyyar ta ƙasa ta ɗauka na nadin 'yan kwamitin riko ƙarƙashin jagorancin shugaban jam'iyyar na ƙaramar hukumar Michika Honorable Ibrahim Bilal. Honorable Hussaini Gambo Bello da ke zama shugaban 'yan shinkafa na jam'iyyar ya ce fa ba za ta masa ɓuba wai bindiga a ruwa.
Manyan da suke sama waɗansu su suke lalata mana, wasu kuma suna da kishin Adamawa ta yadda Adamawa za ta samu cigaba, wasu kuma ba da shi, musamman yanzu sakataren gwamnatin tarayya wanda ya sa baki yana bukatar jami'in APC ta rabu musamman Adamawa.
To kome 'yan kwamitin da aka nadan ke cewa Honorable Ibrahim Bilal da ke zama shugaban riko na jam'iyyar APC ya ma musanta wannan zargi, inda ko ya ce sun zo ne domin su yi gyara.
To ni kam dai wanda ya fara cewa zan riko jam'iyyar na gwamna Bindo Jibrilla sakataren, in ya ga na dace shi kuma kasan da shi ma dan Adamawa ne, ya san wanda ya dace. Senators kuma sun san cewa sun sani ai ni ba boye ba, ni ne algun chairman na Adamawa state. Wannan the whole system na APC na Adamawa state ya zama haka, ya sa aka neme ni chairman din su, ga da kawunan su local government state executive din rabin su fiye da rabin ma wanda suka shaura, suka hada kai, suka sa hannu, suka tura cewa lalle ya kamata in zo nan in taimaka hada kauna.
To sai dai kuma tuni wasu bayan jam'iyyar su ma suka fara gargadin gwamnan jihar Sanito Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla da ya tsame hannunsa a wannan rikici da ke faruwa yanzu a jihar.
Da farko dai sunana Malam Suleiman Musa Belel. Mu abin da yake faruwa a APC jihar Adamawa mun riga mun hanga da dadewa haka zai faru, domin sai an ware 'ya'yan duma da kabewa. Tafiyan APC ya haɗu da bare gurbi da yawa cikin jam'iyyar, wanda dama sun zo da manufa su yi hijacking jam'iyyar din, wanda daga su sai 'ya'yan gidansu za su dinga imposing a zaɓuka masu zuwa. To daga nan kuma aka hango su aka yi walƙiya. To in gwamna yana da hange ya san cewa talakawa ne suka taru suka zaɓe shi, kare shigar da kan cikin faɗin jam'iyya, shi dai ya zauna ya yi wa talakawa aiki. Yanzu kan mage ya waye.
Batun da kuma nazarta irin su barista sun da Joshua Bugira ke ma danganta lamarin da abin da ba washe kance da wani abu akan matan sarki, wai ko da ido da ta gani.
Faruwa APC yanzu ga haka abu ce wanda PDP ta fara yi tun 1999. Ana gani demokradiya ce jaririya za ta gyaru, za a yi waye-waye tun ana fi a kan shugabannin jam'iyya zai zo ga mutanen da ma za a yi nominating nasu domin zaɓe. To mutanen Adamawa su yi hattara, 'yan Najeriya su yi hattara, 'yan jam'iyyar APC su yi hattara, su yi wa kansu kiyamun laili, a yi gaskiya, a yi adalci, wanda ya cancanci shugabanci a bashi, wanda wa'adin mulkinsa ya kare ya haƙura ya koma gida ya gefe. Domin idan yau aka cire ka ko kuma wa'adin mulkinka ya kare, idan ba sake ki renewin maka ba magaribu ba za ta ci maka ba kuma gari ta ci wayewa saboda haka ai hatara ai gaskiya ai adalci a duk tsarin doka abinda doka ta faɗa a yi ta a bar bin son zuciya.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ma kaɗan za mu gabatar da maimaita ciki da gaskiya, to amma sai bayan kun shakata da wannan waka ta yara.
Shin yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, irin haka Allah ke so, haba yara manyan gobe. Shin yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe. Haba yara manyan gobe, haba yara Allah na nan, to gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara, ku bi malaman makaranta, ƴan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau, irin haka Allah ke so, ƴan yara manyan gobe, haba yara Allah na nan, ƴan yara manyan gobe, ƴan yara. Yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so, ɗan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, to irin haka Allah ke so. Kwai ci gaba mai amfani, kwai ci gaba mai amfani, kwasan inganci mai kyau, har kwasan aiki mai kyau, kun girma idan kun yarda, ɗan yara manyan gobe, haba yara Allah na nan, ɗan yara Allah na nan, haba yara manyan gobe.
Allah ya ji kanɗan Maraya Jos. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga maimaitawar ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau kamar yadda muka alkawari za mu jinginar na wani ɗan lokaci kaɗan. Da batun da muke yi kan batun rundunar 'yan sandan Najeriya, za mu takalo wata badaƙalar wadda ta shafi tsabar kuɗi har naira miliyan 150,000 wanda gwamnatin Najeriya ta fitar domin samar da wasu ayyuka na tsaro a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja da kuma birnin Lagos. Shi wannan kuɗi wanda a kuɗin Amurka dala miliyan 470,000 ne. Akasarinsa bashi ne aka karɓo daga ƙasar China, wato an karɓo bashin dala miliyan 399.5 daga ƙasar China, yayin da gwamnatin Najeriya ta cire tsabar kuɗi dala miliyan 70 daga aljihunta ta sa domin gudanar da wannan aiki. Aikin kuwa shi ne na samar da kyamarori na bidiyo na tsaro a waɗannan birane biyu da lambobi na gaggawa wanda mutum zai iya kira idan ya fuskanci wato wani hatsari domin 'yan sanda su kawo masa ɗauki da gaggawa. To amma kuma sai aka yi abin nan da aka saba a Najeriya, aka ce an yi aiki aka fitar da kuɗi alhalin da wannan aiki ba a gudanar da shi ba a zahiri. Abin da ya sa har majalisar wakilai ta Najeriya ta ƙaddamar da wani bincike kan wannan lamari. Shugaban kwamitin binciken da majalisar wakilai ta nada shi ne Malam Ahmed Rima, ɗan majalisa daga mazaɓar Misauda Dambam a jihar Bauchi. Bari mu faro da shi Malam Ahmed Rima domin ya mana bayani na irin abubuwan da suke gudanar da bincike kai, wato musabbabin wannan aiki na kwangila da aka kashe tsabar kuɗi naira miliyan 150,000 a kai.
Wannan hanyar sadarwa ita ce za a yi amfani da hanyoyin waya na tarho, za a yi amfani da video na ɗaukan hotuna a kan tituna da unguwanni da wurare a dukkanin waɗannan birane biyu da muka ambata. Za a yi amfani da kuma waɗansu watannin ma ɗan adam ɗin wajen inganta harkokin sadarwa tsakanin cibiyoyi daban-daban na hukumar ƙasa, kama daga airport, kama daga tashoshin jiragen ƙasa ko jiragen ruwa zuwa ainihin muhimman ofisoshin 'yan sanda da sadarwa. Wannan shi ne zai taimaka a gano mai laifi a lokacin da yake aikata ko ya aikata, ba kuma ƴan sanda damar su je kamo mai laifi cikin kankanin lokaci ba sai an kashe lokaci mai tsawo wajen neman mutum ba. Ana iya ganin hotonsa in ya aikata laifin a wannan titi ko a wannan unguwa. Na biyu kuma ana iya sanin wani wuri za a bi a kama shi ta hanyar amfani da waɗannan hotuna ko kuma hanyoyin watannin ɗan adam da akan yi amfani da su a wannan lokaci. To amma ƴar Aduwa bai samu sukunin aiwatar da wannan manufa tasa ba, sai da wato Goodluck Jonathan ya ɗauki shugabancin wannan ƙasa ya yunkurta aiwatar da wannan tsari kan tsabar kuɗi naira a yau biliyan 150, wato kamar misalin dalar Amerika miliyan 470 domin aiwatar da wannan shiri. To aka samu wani kamfani na ƙasar China da aka ji da shi ZTE, aka ba shi wannan aiki cewa zai aiwatar da shi. Aka ɗauki matakai da tsare-tsare har shi kansa ya je China ya dawo, aka zo aka sanya hannu.
Wane ne ya tafi China din ya je dawo?
A wancan lokaci shi ƴar Aduwa shi ya fara zuwa ya gano abin. Amma ba a sanya hannu a kan kankilar ba, sai da shi Jonathan din ya je ya dawo daga China bayan rasuwar shi tsohon shugaban ƙasa.
Kafin mu je ga cikakken bayani na wannan kwangila da yawan kuɗinsa da makamantansu, bari ka mana ƙarin bayani. Ka ce abubuwa guda biyar ne. Abu na farko shi ne akwai irin kyamarori ɗin nan masu ɗaukan hoto na video da ake kira CCTV. Su waɗannan kyamarorin nan a nan Abuja ne za a sa su, a Lagos ne za a sa su, kwa ina za a sa su, kuma menene yawan su da ya kamata?
Kowanne zai samu kamar guda 2,200. Sannan kuma akwai board wato ake cewa switch board daban-daban za a samu guda 37. Kana kuma akwai wasu motoci na musamman na harkokin sadarwa din ne, su ma akalla ba a ƙasa ba za a samu kamar 1,000. Kana kuma akwai antena bila adadin da za a same su a cikin ƙasar nan a warwatse, waɗanda yake zuwa gaba za a faɗaɗa su zamanto hanyar telefon da sadarwa, da ake jin cewa za a samu hanyar telefon da sadarwa ta hannu ta salula kamar guda 1,500,000. Abin nufi da kuɗin da za a samu daga wannan salula zai biya kuɗin wannan kwangilar da aka sanya hannu aka yi ta akan naira biliyan 150.
Wato shi wannan kamfani na ZTE ɗin nan shi kaɗai ne aka ɗauki waɗannan ayyuka guda biyar ɗin aka damƙa masa kan wannan kuɗi biliyan 150?
Shi kaɗai aka ba wannan kamfani. Alhali kuma wannan kamfani ma akwai tarihin ya yi kurakure wajen aiwatar da wasu tsare-tsaren samar da wayar tarho a yankunan karkara kusan na naira ko kuma dala miliyan 27 da bai nasara ba a Najeriya da aka so a faro a farkon hawan gwamnatin shugaba Olusegun Obasanjo.
Shi wannan kamfanin ainihin kamfanin Najeriya ne ko kuma kamfani ne na ƙasashen waje?
Kamfani ne na ƙasar China. Wato abin da ya kamata ka gane a nan shi ne yadda ka gane kan maganar. ZTE Corporation kamfani ne na ƙasar China. Amma a Najeriya da aka zo yi sai aka yi kamfanin ZTE Najeriya. Saboda haka aka yi kokari a raba na uwa uba kamfanin da ke ƙasar China ɗin da kuma kamfanin da ke Najeriya da ke wannan kwangila. Akwai darakoci guda biyu ne kurum 'yan ƙasar China. Amma babu mutum ɗaya ɗan Najeriya a cikin takardar da hukumar rajistar kamfanin Najeriya, wato corporate affairs, ta yi na cewa akwai ɗan Najeriya a cikin wannan kamfani. Tun daga nan muka fara samun matsala da al'amari. Kuma kuɗin da aka ba da su na wannan aiki kuɗi ne da aka ci rance.
Wato kuɗin dama daga ƙasar China aka karɓo rancensa?
Daga China aka karɓo daga wani banki da ake ji da shi Exim Bank, banki na shige da ficen ciniki na ƙasa da ƙasa ko na duniya na ƙasar China. Shi ya ba da wannan rance, wato tona maina.
Shugaban ƙasa ne ya ɗauki wannan kwantarakin ya bayar ko kuma an bayar ne ta hannun wasu ma'aikatu ko wasu jami'an gwamnatin Najeriya waɗanda ya kamata?
Ma'aikatar harkokin 'yan sandan Najeriya a lokacin ita ce ta ɗauki ɗawainiyar aiwatar da wannan kwangila. Sa'annan akwai kuma wata hukuma da ake ce da ita hukumar Niger SAT, wato misalin hukuma ce mai lura da harkokin sadarwa na wasu nan adam, wato satellite. To ita ce mai kula da aiwatar da an aiwatar da wannan kwangila. Amma matsala ta farko da aka gano tun kafin a fara wannan kwangila shi ne a bisa doka da tsarin Najeriya a cikin shekarun nan gaba ɗaya, kafin a bada wata kwangila ta gwamnati sai an samu waɗanda suke gasa ko waɗanda suke neman irin wannan aiki. akwai kamfanoni daban-daban na Najeriya da wasu kasashen duniya da suka nemi wannan aikin da ba a ba su ba, kaji ɗaya kenan. Na biyu, shi kamfanin an masa rijista ne a Najeriya da sunan kamfani uwa uba da ke can kasar China, aka ce ba shi kuma daga China aka biya wancan kuɗin daga can China, kaga na biyu kenan. Na uku shi ne an ce za a biya wannan bashin da Najeriya ta biya ko ta karɓo cikin shekaru goma za a fara biya, wato za a ɗaga mata kafa na wannan lokaci. Amma har yanzu da yake baka wannan magana ana ci gaba da biya, a bisa ga 'yan makonni da suka gabata da muka ba da wannan bincike, Najeriya ta biya naira ko kuma dala miliyan 41 a matsayin kuɗin ruwa kan wannan uwa bashin da har yanzu ba a fara taɓa kuɗin uwar kuɗin ba ma wurin biya.
A cikin wace shekara ne Najeriya ta karɓi wannan kuɗin?
Ta karɓi wannan kuɗi a shekara ta 2011.
Wato da yake shekaru goma ba su kai na maida uwar kuɗin ba, amma kuma ana biyan kuɗin ruwa a kai.
Ana biya, to inda muka fara samun mishkila kenan. Na biyu, ita hukumar da ta gaya wa gwamnatin Najeriya ɗin cewa ya kamata ta iya maida wannan kuɗi ta hanyoyi daban-daban, misali ta hanyar cinikin raguwar hanyoyin sadarwa na tarho da ake da su, to sai ya kasance kuma bata shawarci gwamnatin Najeriya bisa hakan da gaskiya bilhaki domin a samu ribar amfanin da ake nema a samu daga wannan aiki ba.
Menene ya kai har kuka ce za ku fara gudanar da bincike kan wannan al'amari, tunda an ce an riga an yi maganan kwangila, an karɓo kuɗi, an ba da kwangila, watakila an riga an yi aiki an gama ma tuntuni? Menene ya kai ku bincike kan wannan lamari?
Na farko, mutanen Najeriya sun koka sau tarin yawa tun kafin zuwar wannan majalisa tamu, tun majalisa ta baya da ta gabata. Aka sa a yi bincike a wancan lokaci, binciken a zamanin mulkin PDP ɗin ya ci tura a sakamakon dai yadda kowa san wancan ƙasa a wancan zamani take. Yanzu da aka zo aka sake gabatar da wata shawara a majalisa, aka ce a yi bincike bilhaki da gaskiya. Binciken shi ne an ɗauki wannan kuɗi, Najeriya ta ɗora kanta ƙarin nauyin bashi, sa'annan an zo ba a yi wannan aiki ba. Duk Najeriyan nan kowa ya sani cewa idan ka je ka Lagos ko ka je ka Abuja babu irin waɗannan na'urorin hoto ko kamera ɗin da za su riƙa ba da wannan bayani. Ɗaya kenan. Sa'annan babu wata lambar waya da za ka buga 'yan sanda su taimake ka ko likita, kamar yadda yanzu za ka samu a nan Amerika ko Ingila ko wata ƙasa. Na uku su shi ne babu waɗannan layuka miliyan 1,500,000 irin na GSM, wato kamar a ce na MTEL ko kuma ADA ko kuma misali mu ce na MTN ko kuma na Zain ko kuma na Glo ko wata ATTR, babu wannan. Alhali kuma a cikin kwangilin nan an ce akwai wannan. Na hudu, a yanzu babu waɗansu motoci ko tashoshin sadarwa da ake da su da za a ce 'yan sandan Najeriya suna amfani da su domin kamo mai laifi, domin sadarwa ka kira su su taimake ka ko wata cibiya a Najeriyan nan. Babu wani kokari kuma da aka yi a ce ina adadin wannan motocin, ina adadin antena da aka ce an gina, a ina suke, meye aikin su, duk waɗannan babu. A takaice dai ganin babu abin da aka yi da waɗannan kuɗaɗe illa almundahana, shi yasa aka ce a yi wannan bincike.
To ina waɗannan kuɗaɗe suka shiga, aka ce an gudanar da wani aiki alhali ba a gudanar ba, su wane ne aka biya? A cikin shirinmu na gaba insha Allahu za mu taɓo. Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
To yanzu kuma sai sharhin jaridun Arewacin Najeriya, wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar.
Da babban labarin jaridar Blueprint, za mu fara sharhin jaridun Arewacin Najeriya na wannan mako. Jaridar dai ta yi babban labarin ta ne da halin rudanin da jam'iyyar PDP ta sake afkawa bayan naɗin sabon shugabanta Alhaji Alimadu Sharif, inda ta ambatu 'yan kwamitin amintattu na PDP suna gayawa sabon shugaban cewa bai cancanci shugabancin jam'iyyar ta PDP ba. A can gefe guda kuma jaridar ta Blueprint ta bugu wani labarin da ke nuna cewa a ƙoƙarin yaƙi da masu tayar da ƙayar baya a Najeriya, ministan cikin gida na ƙasar General Abdulrahman Dambazau da kuma babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya sun fara ziyarar aiki na kwanaki uku a ƙasashen Kamaru da Chadi domin ganawa da takwarorinsu na can a kan batun yaƙi da 'yan ta'addan. To amma a nata gefen jaridar Leadership ta yi babban labarin ta ne da yadda hukumar hana almundahana a Najeriya EFCC ta cafki tsohon ministan cikin gida na Najeriya Abba Moro kuma ta maka shi a gaban kotu saboda badakalar daukar ma'aikatan kula da shige da fici wato immigration a lokacin tsohuwar gwamnatin da ta gabata. A bangare guda kuma jaridar ta leadership ta bugu wani labarin da ke nuna cewa mai yiwuwa fa majalisar dattawan Najeriya ta dakatar da sanata Kabiru Marafa mai wakiltar jihar Zamfara ta tsakiya saboda ya ki bayyana a gaban wani kwamitin da majalisar ta gayyace shi. Mabiya dare karshi a sun ki bayyana a gaban wani kwamitin binciken rikicin da ya tashi a tsakanin yan shi'ar da sojoji a cikin watan Disamban da ya gabata. Wannan na daya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust. A ɗaya gefen kuma jaridar ta Daily Trust ta bugu wani labarin da ke nuna cewa mutane 80 daga cikin mutane 3,523 da maciji ya sara a shekarar bara sun mutu a babbar asibitin Kaltingo da ke cikin jihar Gombe. A nata gefe kuma jaridar People's Daily ta ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da buƙatar da ƙungiyar na ƙasassun jihar Kaduna suka mika wa gwamnan jihar Malam Nasiru ‘Yan Rufa’i na a samar masu da ma’aikata ta musamman domin kula da harkokin na ƙasassun. A ƙarshe dai da jaridar ta People's Daily za mu kammala da ɗaya daga cikin labaranta mai matuƙar tayar da hankali na yadda wasu ‘yan ta’adda suka yi ma wata uwa da ‘ya’yanta huɗu yankan rago a wata unguwa mai suna Bayan Kara da ke cikin garin birnin Kebbi fadar gwamnatin jihar Kebbi. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha, waɗannan shirye-shirye kuma suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Waka bakin mai ita aka ce tafi daɗi, ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari a kan faifai.
Assalamu alaikum gidan radio Murya Amurka, mai wannan magana ni ne Alhaji Dan Niger daga nan Najeriya Warri Delta State. Ina so yi kira ga Niger ƴan wata ƴan Niger irin sun kai zaɓe lami lafiya, sun kare lami lami, a haka wannan sakamako da ake faɗi ya kamata mu sa kanmu kiɗin tana su waɗannan ƴan siyasa da kasan su haɗa mu talakawa. Ya kamata mu gudane su, wanda ya ce ya amince da wanda bai amince ba mu tarige wajen tace tsakanin su, kuma waɗannan ƴan adawa da kace ba su yarda da sakamakon zaɓe ba, abin tarige wajen su tarige wajen su, mu idan sun za su yi zanga-zanga ko wani abu to sai ka sa ƴan uwansu maza da mata da ɗiyansu wanda sun kai kasantuwa suna karatu su sai kashe su sa su gaba a yi zanga-zanga da su, don mu sake mu talakan mu na Nijar ma don mu lahi alaukuwa sama da mutunci. Kwa samun da mutunci mu zaka mu muna kashe kanu musamman ma kamar Allah misali a ce ƴan zandar ko ƴan difa ko ƴan tako ƴan maradi, idan kuka ci za ku yi zanga-zanga ko wani abu nan cikin ƙasa to ku ne za ku halaka kanun ku, ko ku ɓata kayan ƴan uwanku, ku yi mai junan ku, ya kamata mu yi forget da su, mu bar tunanin da wannan waɗanda manguna suke zai yi. Idan mutum ya ce bai zaba ko ku zai zanga-zanga ko zai tasta wani rikici to shi ka saɗi yanayi da jikoki ne da ƴan uwata duk wanda san shina ji a yi to a yi zanga-zanga tare su. Amma mu sun sa su suke mu kamar dabbobi, sa su neme mu a can, sa su suke mu kamar za su yi sana'a da mu, to gaskiya wannan abu ba abu ne ba da mu da shi. Mu talakanin mu na Nijar kowa dai Allah san da zaman mu lahiya, to da an ka sun ba tarjince ga mu muna ɗaukoko ga mu a kan wani abu ya haɗa mu, to ya kamata mu sa kanmu sama kan mu kaɗan tana su. Na gode da hanyar mu.
Yanzu nan kusan ƙarfe 2:30 na dare ne a agogon Washington DC, ga kuma takaitattun labarai kafin mu sallama.
Kafofin sadarwa sun yi harsashen cewa Hamdu Shakin ɗan kasuwan nan Donald Trump shi ne ya lashe zaben fidda ɗan takara na jam'iyyar Republican a jihar Nevada da ke yammacin Amurka. Wannan ne karo na uku jere da ya lashe zaɓe bayan samun nasara a zaɓukan share fagen da aka gudanar a jihohin New Hampshire da South Carolina farkon wannan watan. Wannan kuma ya ƙara masa ƙarfin gwiwa yaƙin neman zaɓe a makon da yake da matuƙar mahimmanci, kasancewa jihohi da dama za su gudanar da zaɓukan fidda gwaninsu ranar 1 ga watan Maris. Shugaban Amurka Barack Obama ya kudura aniyar rufe gidan yarin soji da ke Guantanamo Bay, Cuba, kamar yadda ya alkawarta lokacin da ya fara yakin neman zaɓe shekaru 8 da suka shige.
To sai kuma da lasar idan Allah kamu za ku ji wani sabon shiri ciki har da himma ba ta da rago. A halin yanzu kuwa a madadin sunan abokan aiki Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake